Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Alheri Grace Abdu. Sauraron abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 22 ga watan Afrilu na shekarar 2021. Wato daidai da 10 ga watan Ramadana na shekarar 1442. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da shi, ga Alheri da kanin labarai.
To Hafiz, rarrabuwar kauna kasar Chad na kara jefa kasar cikin halin kila wakala kan shugabancin kasar bayan mutuwar dadaddan shugaban kasar Idris Deby Itno. Babban lauyan gwamnatin Amurka Merrick Garland ya sanar jiya Laraba cewa ma'aikatar shari'a ta Amurka ta kaddamar da binciken kare haƙƙin bil'adama kan rundunar 'yan sandan birnin Minneapolis kwana ɗaya bayan da masu taimakawa alƙali yanke hukunci suka samu tsohon jami'in ɗan sanda Derek Chauvin da laifin kashe George Floyd. Wata babbar jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za a ɗauki watanni kafin a san ainihin tsananin cin zarafin mata da ƙananan yara da aka yi a yankin Tigray na ƙasar Ethiopia, yayin da ake ƙara samun rahotannin yi wa mata fyaɗe.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana marigayi shugaban kasar Chad Idris Deby a matsayin gwarzo kuma jarumi.
Amma wannan rashi ba na kasar Chad ne kawai ba. Dukkan kasashe da suke makwabtaka da tafkin Chad sun yi gagarumar asara ta gwarzo shugaba na gartace.
A jihar Kaduna kuma bayan sace ɗaliban jami'ar Greenfield masu sharhi kan al'amuran yau da kullum sun fara tsokaci kan halin da tsaro yake ciki a yankin arewacin Najeriya.
To wannan wani abu ne da yake faruwa sakamakon rashin tsayuwa da kuma rashin samun hadaka tsakanin shugabannin hukumomin gwamnati, ina nufin gwamnoni da shugabannin tsaro.
Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Bayan nan kuma za mu kawo muku karatun Alkur'ani daga bakin yara manyan gobe albarkacin watan Ramadan. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Rarrabuwar kauna kasar Chad na kara jefa kasar cikin halin kila wakala kan shugabancin kasar bayan mutuwar dadaddan shugaban kasar Idris Deby Itno. Jiya Laraba, Majalisar Mulkin Rikon Kwarya ta Soji ta sanar da ɗan Deby Muhammad Kaka Idris Deby Itno, ɗan shekaru 37, a matsayin shugaban ƙasa na wucin gadi kwana ɗaya bayan da rundunar sojin ta sanar da mutuwar mahaifinsa ɗan shekaru 68 sakamakon raunuka da ya ji a ƙarshen mako lokacin da ya ziyarci Dakarun da ke bakin daga. A wani bayani da aka kafa a dandalin yanar gizo na fadar shugaban ƙasa jiya Laraba, David Karamin ya ce burin majalisar shi ne ta maido da mulkin farin hula kuma ta gudanar da zaɓe cikin watanni 18. A halin da ake ciki kuma an fara samun baraka tsakanin shugabannin rundunar sojin ƙasar Chad bisa ga bayanin Janar Idris Muhammad Abdulrahman Dikko a wata hira da Muryar Amurka. Dikko ya ce yana wakiltar rundunar soji ta National Republican kuma ya ce ƙungiyarsa ta yi kira ga majalisar sojin ta sake tunani, ta zauna da wakilan al'umma da ƙungiyoyin ƙodago da kuma waɗanda suka hada da dukkan ƙungiyoyi da ke wakiltar al'ummar ƙasar Chad domin tsaye da shawara da za ta tabbatar da gudanar da zaɓe mai sahihanci da kuma ba kowa dama. Babban lauyan gwamnatin Amurka Merrick Garland ya sanar jiya Laraba cewa ma'aikatar shari'a ta Amurka ta kaddamar da binciken kare haƙƙin bil'adama kan rundunar 'yan sandan birnin Minneapolis kwana ɗaya bayan da masu taimakawa alƙali yanke hukunci suka samu tsohon jami'in ɗan sandan Minneapolis Derek Chauvin da laifin kashe George Floyd. Garland ya bayyana a ma'aikatar shari'a cewa binciken zai duba ko rundunar 'yan sandan birnin Minneapolis tana saba doka yayin gudanar da ayyukanta. Za a kuma bincike yadda rundunar ke amfani da ƙarfi kan masu zanga-zanga da ko yadda take gudanar da aikinta kan waɗanda suke da lallura dangin gaula-gaula ya saba wa dokar gwamnatin tarayya. sanarwar ta sauya inda ma'aikatar shari'a take bada fifiko karkashin shugabancin Joe Biden kuma gwamnatinsa ta kudura aniyar amfani da bincike kan yadda ake gudanar da aiki wajen shawo kan keta haƙin bil'adama da kuma waɗansu aikata ba daidai ba a rundunonin 'yan sanda. An rika gudanar da irin wannan bincike karkashin gwamnatin Obama amma daga baya aka yi watsi da shi karkashin shugaba Donald Trump. A halin da ake ciki kuma matasa sun ce samun tsohon jami'in ɗan sandan birnin Minneapolis Derek Chauvin da laifin kashe George Floyd ba amurke bakin fata wani ci gaba ne da zai kai ga adalci yayin da kafafen sadarwa ke taimakawa wajen dakile cin zarafi da 'yan sanda ke yi. A hirarta da murya Amurka, Shelby Adams, wata ɗaliba a jami'ar George Mason, ta ce babu shakka kafofin sada zumunta na yanar gizo sun taka gagarumar rawa a hukuncin da aka yanke da aka sami Chauvin da laifi. Ta ce idan babu hotunan bidiyo irin waɗannan ayyuka za su rika faruwa ba wanda ya sani. Ta ce hoton bidiyo yana haska fitila kan yadda ake nuna wariya da kuma rashin daidaito a fannin shari'a da mutane da dama ba su sani ba a lokutan baya.
Madalla, an jima kaɗan alheri za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Ga dukkan alamun kungiyar kasashen yammacin Afirka ECOWAS za ta shiga Chadi domin samar da zaman lafiya don halin zaman ɗarɗar da ƙasar ke ciki ya taɓarɓare. Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin Najeriya ya yi wa wakilinmu Abuja Umar Faruku Musa ƙarin bayani.
Chadi dai ta yi rashi na jarumin shugaba. Amma wannan rashi ba na kasar Chad ne kawai ba. Dukkan kasashe da suke makwabtaka da tafkin Chad sun yi gagarumar asara ta gwarzo shugaba nagartacce wanda yake da kishi da kuma kokari da damuwa akan dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali ga dukkan al'umma. Sabida haka ne shugaba Muhammadu Buhari ya ba da sakon ta'aziyya wanda ya nuna takaici, ya nuna alhininsa akan cewa wannan rashi Allah ne ya kawo shi kuma ba abin da zamu yi akai. Amma lallai ana ganin rashi Idris Deby zai bari ga wani gagarumin kibi wajen wannan yaki da ake yi da ta'addanci da Boko Haram. Sai dai Allah ya sauke.
A matsayin shugaba Buhari na mai faɗa a je a kungiyar Afirka ta yamma da ma tarayyar Afirka baki ɗaya, wani mataki kake gani ko me ya kamata a yi domin kada mutuwar Idris Deby ta kawo fitina da tashin hankali a Chadi wanda zai iya bazuwa zuwa ɗansu yankuna na wannan yankin?
To, na farko dai ƙasa ce wadda take nuna ta ba da kyakkyawan misali ga makota wajen kare mutuncin kan ƙasar su a da kansu, kuma a dalilin nasarorinsu na cikin gida shi yasa har suke ba da gudunmawa wajen wannan gagarumin haɗin kai da aka samu na ƙasashe makwabtaka da tafkin Chad kuma hatta lokacin yammacin Afirka inda ake fama da 'yan ta'adda a wannan yanki na Sahel da ƙasashen Sahara. Saboda haka fatanmu shi ne al'ummar Chadi su za su yi kansu alƙalanci na farko tabbatar cewa irin daraja da kima da ƙasarsu take da ita a tafkin Chadi a yammacin Afirka da lokacin Afirka ta baki ɗaya wannan bai rushe ba. Muna fata kuma Allah zai sa su saba da kai.
Amma kana ganin ƙungiyar Afirka ta yamma za ta iya shiga ta kawo daidaituwa idan matsalar ta ci gaba da taɓarɓarewa kamar yadda aka yi yunƙuri a ƙafar Mali?
A dama su kan ƙungiyar yammacin Afirka ai zaman da ake yi da juna kenan, ba yadda za a yi wato sauran ƙasashe 15 ɗinnan su sa ido su ga barna ko fitina ta samu gidi suke su. Kuma wannan an nuna ba wai a Mali kawai ba, a Liberia, Sierra Leone, su Gambia, duk inda fitina ta tashi marta gaba dai ake haɗa kai kuma a yi faɗi tara ta shi tare. Saboda haka muna fata cewa wannan sabon hali da ya samu a Chadi ba zai taɓarɓare wanda zai kawo har sai makota sun sa baki a ciki ba.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin Najeriya a hirarsa da wakilin Umar Faruku Musa. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga alheri ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Wata babbar jami'ar Majalisar Dinkin Duniya ta ce za a dauki watanni kafin a san ainihin tsananin cin zarafin mata da kananan yara da ake yi a yankin Tigray na kasar Ethiopia, yayin da ake kara samun rahotannin yi wa mata fyaɗe. Wakiliyar Majalisar Dinkin Duniya kan cin zarafi ta fuskar jima'i, Pramila Patton, ta bayyana yayin wata tattaunawa kan batun Tigray a sashen nazarin harkokin mata na jami'ar Georgetown cewa shaidun waɗanda ake cin zarafinsu sun nuna irin yadda aka ci mutuncin mata yayin tashin hankalin da aka yi. Majalisar Dinkin Duniya ta ce galibin rahotannin fyaɗen da aka bayar maza ne masu sa kaki suka aikata, da ya shafi dakarun tsaron ƙasar Ethiopia da jami'an tsaron Eritrea da dakarun Amhara da kuma waɗansu ƙungiyoyi masu ɗaukar makamai ko kuma 'yan bindiga suka aikata. Patton ta yi kira da a gudanar da binciken haɗin gwiwa tsakanin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Dinkin Duniya da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Ethiopia da gwamnati ke ɗaukar nauyi. Daga ƙarshe, majami'ar ɗarikar Katolika a duk faɗin ƙasar Haiti sun rufe ƙofofinsu na tsawon kwanaki uku domin neman a saki firistoci biyar da sista biyu da kuma waɗansu mutane biyu da aka yi garkuwa da su sama da mako guda da ya shige. Wannan na faruwa ne yayin da ake fuskantar ƙarin tashin hankali da gwamnati ke ƙoƙarin daƙilewa. Jami'an ɗarikar Katolika sun kuma shirya adawoyi na musamman domin waɗanda aka yi garkuwa da su. Aƙalla biyu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su Faransawa ne. Ɗaruruwan mutane suka taru jiya Laraba a majami'ar Saint-Pierre da ke Pétionville domin adawoyi da kuma nuna ɓacin ransu. Garkuwa da firistoci da sista da kuma waɗansu dangin ɗaya daga cikin firistocin uku na ɗaya daga cikin garkuwa da mutane na baya-bayan na Haiti da suka ba da mamaki.
A gaida Alheri Grace Abdi da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwana guda da sake sace ɗalibai a jihar Kaduna. Gwamnatin jihar ta ce har yanzu ba wani labari game da adadin ɗaliban da aka sace ko kuma inda aka ɓoye su. A daren talata ne dai wasu 'yan bindiga suka shiga jami'ar Greenfield da ke jihar, inda suka kashe wani ma'aikacin jami'ar sannan suka sace ɗalibai da dama. Sai dai kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Arwam ya shaida wakilin Isa Lawal Ikara cewa jami'an tsaro sun dukufa wajen ceto ɗaliban da aka tafi da su.
A daren talata shine wannan abin ya auku, kuma daga muka samu wannan labarin nan take jami'an tsaro suka shiga wannan makarantar, daga bisani kuma su 'yan bindigan suka arce da wasu ɗalibai wanda zuwa yanzu da muke wannan maganan ba mu san da takamammen yawan ɗaliban ba, amma dai sun kashe ma'aikaci ɗaya na wannan makarantar tan, sannan kuma akwai mutum daya wanda aka raunata shi. Laguwan ɗaliban kuma jami'an tsaro suka dau kusu ganin irin yanayi na makarantar a jiya. Muna son mu sanar ma al'umma da cewa jami'an tsaro sojoji da 'yan sanda da kuma 'yan sandan ciki suna nan suna ayyuka na musamman wanda ba za mu iya magana akan su ba.
To ko me ke ƙara kawo hawar hare-hare na 'yan bindiga a makarantar jihar Kaduna? Tambayar da nayi wa mai sharhi akan al'amuran yau da kullun Dr. Yahuza Ahmad Getsa kenan.
To wannan wani abu ne da yake faruwa sakamakon rashin tsayuwa da kuma rashin samun hadaka tsakanin shugabannin hukumomin gwamnati, ina nufin gwamnoni da shugabannin tsaro. Saboda a bayyane take cewa sojoji na aiki daban, gwamnan Kaduna na aiki daban, na Niger na aiki daban, na Sokoto na aiki daban, na Katsina na aiki daban. Babu hadaka, babu haɗin gwiwa. Sannan sojoji da 'yan sanda da jami'an tsaro na farin kaya da sauran su kowa yana aiki shi daban. Sai an samu hadaka kuma sai an shigar da al'umma a cikin yanda za a yi maganin matsalolin nan da suke faruwa. In matsayar ba a koma akan hadaka da shigar da abin da ake cewa community policing a aikace ba a labari na takarda ba, to ba za a taba samun mafita ba, kuma za a ci gaba da sata yara da kuma yin wasu abubuwa wanda suka fi karfin haka ma nan gaba.
Ita dai gwamnatin jihar Kaduna ta ce tana iyaka kokarinta wajen ganin ta dakile matsalar tsaro. inji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Alwan.
Abinda muke son a gane duk wani abu wanda ya kamata a yi daga bangaren gwamnatin jihar Kaduna da kuma jami'an tsaro ana yi a halin yanzu.
Wannan harin sace ɗaliban jami'a mai zaman kanta a jihar Kaduna dai na zuwa ne a daidai lokacin da iyayen ɗaliban kwalejin gandun daji dake Mando ke ci gaba da kokawa game da dadewar ƴaƴan sanda ƴan bindiga suka sace tun a kwanakin baya. Isa Lord Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu ta shirin ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka san ka baiwa
na haka da ta faru a gidana ba, amma sunna Allah ya kaddarar da shi na yi bakin shi kuma ita wadda ta rasu ina roƙo Allah subhanahu wataala ya gafarta mata, ita kuma wadda ta sanadiyan barin ta duniya in shirye yake Allah shirye da
in magana da ita an tambaye ta to faɗa meye ne gaskiyar maganan ita kishiyar nan ta taba ta ko waye ya fara taba wani ta yi shiru
abin da yasa na hada da ita ta mun kununi sai sabon kunun na shalu da yi biyu na ba yara. Daga nan ita ta taso ta ce don me na ba yara kunun, ta taso da hada ta kama zage-zage haka dai ta kama zage-zagen uwana da ubana, ce mata wance ba na son haka. To daga nan dai ni kuma na dan tashi da dan zuciya na mare ta so biyu.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Alƙaluma na nuni da cewa an samu ƙaruwar cin zarafin al'umma da kuma tashin hankali tsakanin iyali a cikin shekara guda da ta shige da aka fuskanci barkewar annobar corona da ta tilasta takaita zirga-zirga da kuma sauya yadda aka saba rayuwar yau da kullum. Wannan lamari ya shafi dangantaka tsakanin iyaye da ƴaƴansu da kuma ma'aurata da ya kai ga rasa rayuka. A yau shirin domin iyali zai fara haska fitila kan lamarin da ya auku a baya-bayan nan a jihar Niger, Nigeria, da ya kai ga asarar rayukan mata biyu a gidajen aure daban-daban. Ga Mustapha Nasir Batsari da inda aka kwana dangane da matar da ta kashe kishiyarsa Sabini da kishi da kuma magidancin da ya kashe matarsa bayan wata rashin jituwa.
A yanzu haka dai wata kotun majistare mai daraja ta ɗaya a jihar Niger dake arewacin Nigeria ta tura matan nan mai suna Amina Aliyu zuwa gidan kaso saboda zargin ta kashe kishiyarta mai suna Fatima Ibrahim da suke zaune a birnin Mina. Alƙalin kotun mai shari'a Nasiru Ma'azu ya tura Amina Aliyu yar kimanin shekaru 24 tare da wasu mata guda uku da ake zargin sun taimaka mata wajen aikata laifin, har ya zuwa lokacin da ita wannan kotu ta majistare za ta samu shawarwari daga ma'aikatar shari'a ta jihar Niger akan wannan matsala. Tun a cikin makon jiya ne dai rundunar ƴan sandan jihar Niger ta kama Amina Aliyu bisa zargin ta rafka ma kishiyarta ta ƙarya har ta mutu da kuma kokarin kona kishiyar Fatima Ibrahim ta hanyar banka wa ɗakin ta wuta tare da gudunmuwar waɗannan mata guda uku. Aliyu Abdullahi dai shine mijin waɗannan mata guda biyu. Ga abin da ya shaida mun a lokacin da al'amarin ya faru.
Ban taɓa tunanin haka za ta faru a gidana ba, amma sunna Allah ya kaddarar da shi na yi bakin shi.
Na'am,
kuma ita wadda ta rasu ina roƙo Allah subhanahu wataala ya gafarta mata.
Amin.
Ita kuma wadda ta sanadiyan barin ta duniya in shirye yake Allah shirye da ita.
Wato kai ma dai kana zargin ita uwar gidanka da yin wannan aiki kenan?
Ba zargi bane, ta aikata.
Na'am.
Saboda jiya mun kai an kai sojan hukuma ɗan sanda an wata da ke bin ita uwar gidan. Ta ce cewa lallai sun suka buge ta da muciya. na ga bugun ne kai da hada mutuwa tun daga bugun na ajiye take kai da goshi
na'am
to bugun ya kai daga mutuwa kuma bayan ta mutu suka kokarin sa mata wuta Allah ta kaita wutar ta kita shi yayin da wutar ta tashi sai ki amfani da wannan wutar ki gidan a jigo ba to duka dai Allah ya saka
a yanzu kai mene ne matsayin ka akan lamarin nan
ina roƙo ga ita hukumar ƴan sanda da sauran jami'an tsaro da suka ci gaba da bincike akan wannan al'amari. Kamar da ma wani al'amari ne kama da wannan ya taɓa faruwa a gidana 2018 November 28. Ko yara na ba na gari ina Lagos ta shiga ɗaki a dai zargi da ya bayar ta sa masu wuta sai ihu aka zo aka kashe. To wannan rasuwan da yaran nan suke ban taɓa tunanin cewa ita bace ba amma wannan abin da ya faru bayan ka kashe mutum kuma ka ƙoƙarin sa mashi wuta shi ne zargin shiga cewa a baya ma ita ta kashe ne waɗannan yara na guda biyu ke zargin haka.
To shugabar hukumar kare haƙƙin mata da yara a jihar Niger Barista Maryam Kolo ta je kotun a lokacin da ƴan sanda suka gurfanar da Amina Aliyu a gaban kotun majistiran ga kuma abin da ta bayyana.
Ba mu ji daɗin maganar nan ba ko kaɗan ko kaɗan ko kaɗan.
Amma ita wannan mata ita wadda ta aikata wannan kisa kin ganta lokacin da aka je kotu a wane ne kika ganta kina ga kamar akwai alamu na wani motsuwa ko taɓin hankali da tare da ita.
A lokacin da muka je kotu da aka fito da ita a cikin hijabinta gaskiya ban gan kaman idan ban gan hawaye sun zubo daga cikin idanunta ba ta dai rufe fuskanta sai can an jima kuma kotu ta bata umarni ta bude fuskanta ta bude ni ban gan hawaye ba so ka gani hawaye na cikin abu daya tunda kai ba za ka iya ka cika zuciyar mutum ba ko da yana ƙarya zai iya hawaye zai iya ƙarya zuciyanka eh ya kawo maka tausayi amma ko kwaya daya ni dai ban gani a idonta ba so ni ban gan cewa akwai alaman cewa tayi na'am da abin da tayi ba nadama da shi ba ko kadan ba wani nadama a wajen nan
to amma kin yi magana da ita kin samu kin magana da ita
a kwarai kwarai in magana da ita an tambaye ta ta faɗa meye ne gaskiyar maganan ita kishiyar nan ta taɓa ta ko waye ya fara taɓa wani ta yi shiru ita an ce to ke ce kenan kika fara taɓa ta ta yi shiru to ka san ko shiru ma an sa ne
wato duk dai tambayoyin da kuka yi mata babu bayanin da ta yi muku
bayanin kawai da za ta yi tana ta yin bayani kafin ranar abin da ya faru tsakanin ita da mijinta da ita kishiyar amma ainihin bayani ko shi ne me ya faru ranar da kika daga kafanki na guda daya kika fara zuwa ɗakin ita kishiyar me ke kuma zuciyanki da kika je wajen na tambaye ta yi faɗa da ke ta ce a'a to me ya faru ta yi shiru to in ba a tone ka ba that means kafin ka je wajen nan kan ka yi niyan wani abu amma ka ga duk wannan kotu za ta tace shi mana in Allah ya yarda.
A halin da ake ciki kuma rundunar ƴan sandan jihar Niger ta nuna wa manema labarai wani matashi ɗan kimanin shekaru 20 a duniya mai suna Lawali Ɗanladi daga ƙauyen Yakila a ƙaramar hukumar Rafi da ake zargin ya kashe matarsa a lokacin da wata rigima ta kaure a tsakaninsu saboda kunun da matar ta dama kamar yadda matashin ya yi ƙarin bayani.
Abun da ya sa na yi hada da ita ta mun kunu ne sai ta ban kunu na shalu da biyu na ba yara kunu daga nan ita ta taso ta ce don me na ba yara kunu in ce wato wance ne ba na son haka ya yaran gana ga kamar yara na ne dole ba su kunu na ba yara kunu ita ta taso da hada ta kama zage-zage haka dai ta kama zage-zagen uwana da uwana a ce mata wance ba na son haka to daga nan dai ni kuma na dan tashi da dan zuciya na male ta so biyu na tashi na butta na wuce aiki ina cikin aiki baban nawa ya zo ya ce kai uwana an ce kai fada da matanka wadanda kai da matanka an ce wai shine sanadiyan rasuwanta wannan ba jikin son ra'ayina ba ne. A inda na san haka zai faru da ni a yi da abin haka an taɓa yin wannan aikin ba.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya ce da zaran sun kammala bincike za su gurfanar da shi a gaban kotu domin fuskantar hukunci.
Wani mutum yadda ya da kimantarsa kuma ya yi sanadiyar restaurant annan mutum ya kawo mana shi mun kuma mun fara bincike kansa kuma shi ma ya tabbatar mana cewa lallai haka abin ya kasance. Kuma ga rashin jituwa ne sanadiyar kunun da ta yi masa sai ta yi masa kunu ta kawo ya sha ya rage ya ba yara shi ne matan ta zo ta hau shi da fada zage-zage da abin da ya gama rashin jituwa har ya aikata abin da ya aikata.
Shi irin wannan yakan sa wanda duk yake da niyya ya irin wannan laifi ya ji tsoron aikatawa domin ya ga hukuncin da aka yi wa mai irin wannan laifi.
Ita ma dai shugabar hukumar kare haƙƙin mata da yaran a jihar Niger Barista Maryam Kolo ta ce za su sanya idanu akan wannan shari'a domin tabbatar da ganin an yi hukuncin da ya dace.
Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin jin abin da yake kai ma'aurata cin zarafin abokan zamansu da kuma matakan da za a iya dauka na shawo kan irin wannan matsala. Kafin nan a madadin wakilinmu Mustapha Nasir Batsari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Tubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya.
To madalla a gaida alheri Grace Abdu kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara manyan gobe.
Yara mai mulki bintu masarafa kamar zambiyar suratul ahqaf. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hamim. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم كافرون. وإذا بشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تلا عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبر
madalla. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
To Hafiz, rarrabuwar kawuna ƙasar Chad na ƙara jefa ƙasar cikin halin ƙila waƙala kan shugabancin ƙasar bayan mutuwar daɗaɗɗen shugaban ƙasar Idris Deby Itno. Babban lauyan gwamnatin Amurka Merrick Garland ya sanar jiya Laraba cewa ma'aikatar shari'a ta Amurka ta kaddamar da binciken kare haƙƙin bil'adama kan rundunar 'yan sandan birnin Minneapolis kwana ɗaya bayan da masu taimakawa alƙali yanke hukunci suka samu tsohon jami'in ɗan sanda Derek Chauvin da laifin kashe George Floyd. Wata babbar jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za a ɗauki watanni kafin a san ainihin tsananin cin zarafin mata da ƙananan yara da aka yi a yankin Tigray na ƙasar Ethiopia yayin da ake ƙara samun rahotannin yi wa mata fyaɗe.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi a misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama, muna mika sakonta ajiya ga Malam Baba Iyali da mahaifiyarsa Malama Aishatu Imam Aliyu wacce aka fi sani da Suri, bisa rasuwar mahaifinsa Malam Hammajo Liman. Allah ya ji kansa da rahma, mu kuma ya sa mu cika da imani. Amin. yanzu a madadin Alheri Grass Africa sai an gabatarwa sai kuma shi Bahiro Jodne da ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.